And they will see Manyunyu Mutani, the town Kasa, at Tajiri, Masuti Mokul Muslim, Chino Muslim, the Ayah Sallah Musadi Jina Sama Mori, Fatima Yakubu Mishan, the Kuma Shafiu Yakubu Mishan, the Kuma Aliyah Ahmad Muhammad Kwara 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 Akwai kuma Hafsat Kabiru Asai Wani mutane guda hudu ga sunan duka zaune a baya ha saboda su muka haɗu mutiya su murna mu musu addu'a da fatan alkhairi da kuma roƙa musu Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya. Ba lokaci ne na wa'azi mai tsawo ba, an tara ku ne a nan don neman albarka da kuma ba da shawarwari a tsakanin mu ma'aurata, musamman ku iyaye mata, ya za a inganta rayuwarku, ya za a inganta wannan zamantakewa ta aure. Da farko ina roƙon Allah da kyawawan sunan bikinsa wanda idan an roƙe shi ke amsawa, shi Alhaji Yakubu Abdulmu'min Mishanu, muna masa addu'a Allah ya masa albarka, ya saka masa alkhairi, ko ce Allah ya ƙara masa albarka, don ya masa albarka. Ubangiji Allah ya sa albarka da alkhairi a cikin iyalinsa da dukiyarsa da yankuwansa da kuma abokanansa da duk waɗanda suke tare da shi da maganin da yake ciki da rahoci. Ina addu'a ta musamman ga duk wanda ya zo wurin nan da musamman da matan mu, Allah ya bada kowa gidan shi lafiya. Waɗannan bayan Allah da muka haɗu saboda su da ango da amarya da ango da amarya, ya Allah da alherin da kake sawa a cikin gidan aure da sukuni da kwanciyar hankali da natsuwa, Allah ka bar su. Ya Allah duk balahira da tashin hankali da ruɗu da hayaniya da ke cikin gidan aure, Allah ka yi musu arziki ka nisanta su da shi. Allah ka sa waɗannan mazaje guda biyu su zama adalan maza masu gaskiya, masu amana, masu haƙuri, masu tausayi ga matansu, masu jin kai gare su, masu rufa musu asiri, masu tallafa musu da adadin musu a rayuwa, don su zama su iyaye da yansu. Haka su ma waɗannan matan amare, ya Allah muna roƙonka a wannan yammaci na Juma'a, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sa su zama matan ƙwarai waɗanda za su yi biyayya da ladabi da da'a ga waɗannan mazaje nasu, su ɗaga musu ƙafa su samu shiga gidan aljanna. Saboda duk matan da ta bi mijinta ta bi aure za ta zauna lafiya a nan duniya, kuma za ta samu gidan aljanna. Na fara wannan don kada yi juya a manta da albasa. Ɗan'uwana abokina kuma ɗanina Ibrahim Bishina, ɗan Ibrahim ban ce masa saboda ɗanina ne, Allah ya saka masa alkhairi, ya yi ƙoƙari ƙwarai don ya zo wurin nan. Sai nake cewa anya za a iya sauraron wa'azinan, to amma da yake shi dama harkarsa ne bai wasu ce, kuma mutum ne da yake ya ƙware da tsanantawa ta tsoronsa suke ji to gaji suke shi. Allah Ubangiji ya baka zuciya ta tausayi mata da jin kai mata da kuma sauƙaƙa musu. Ni dai na ga ka tsananta musu yawa da ni ne da ba haka zan gaya musu ba, amma ta da su yi shiru dai Allah ya saka da alkhairi. Faɗi abin da zan faɗa ku abin da ya jefa ke cikin abin tausayi ɗin, mu gaya wa kanmu gaskiya, kada mu roɗi kanmu. Allah shi ne shaida, shari'ar musulunci ta tabbatar mana cewa halittar ƙyama ce, halitta ce mai rauni. Ga abin da aka ce mai rauni ne, yana buƙatar a taimaka masa, yana buƙatar a sauƙaƙa masa, yana buƙatar a ja shi a jika, yana buƙatar a lallafa masa. Ba ni ne na faɗa ba, shari'a ce ta faɗa. Dole ne mu yi ƙoƙari
mu farfado da wannan tunani idan mu rage yawan mutuwa saurayi a gidajenmu. Dole ne mu farfado da wannan idan mu rage yawan zaki da makiya abokanan da ba waɗanda ba musulmi ba suke mana cewa ai babu wace mace mai wahala ba mace mai shiga kunci da bala'i irin matar musulmi. Ni kuma nace babu addinin da ya kula da mace ya taimaka mata ya ce a tallafa mata a tausaya mata irin addinin musulunci, sai dai shin musulmin yau ne suna aikata abin da shari'a ta ce musu a kan matansu da iyalansu? Ku yi mini adalci a cikin maganganuna, ba ina wanke mata ba, ba ina cewa mata ba sa laifi ba, ba kuma ina cewa shafaffu ne da mai ba, su ma da nasu laifuka da nasu kura-kura. Allah tabaraka wa ta'ala da ya zo halitta annabi Adam alayhi salatu wassalam, ya halitce shi da hannunsa wanda ya dace da shi. Namiji aka fara halitta, kafin a halicci ya mace, yana kwance yana farkawa, sai ya ga wata halitta irinsa a jikinsa, ya ce waye wannan? Sai aka ce Hawwa'u ce. Wace ce Hawwa'u? Mace ce. Menene mace? Matarka ce. Daga ina aka halicce ta? Daga jikin haƙarƙarinka guda ɗaya. Malamai suka ce haƙarƙarin annabi Adam da duk wani ranar innan na dama guda goma, to na hagun ɗin nan guda tara ne. Kun san ina ɗaya yake? Matarsa ce ko matansa ne? Wannan yana nuna wani abu, yana nuna ashe namiji ya kamata ya sani cewa matarsa fa a jikinsa take. Yanzu ya kamata mutum ya wulakantar da yatsar jikinsa, ya tozartar da hannun jikinsa ko idansa ko wani fata na jikinsa? Mai hankali zai ce bai kamata ba. Malamai suka ce daga nan duk ɗan namiji yau idan aka buɗe haƙarƙarinsa za a tarar akwai tawayar guda ɗaya. Ina ɗaya matar da zai aura ne gobe ko jibi, ko matan da zai aura ne? Wani fikihu za mu fahimta a kan wannan? Ashe mace tana maƙale da namiji, ita ma nana Hawwa'u tana maƙale da mijinta annabi Adam alayhi salatu wassalam, auren farko kenan. Shi yasa kullum mace in dai da zaman lafiya, in mijinta yana nan tana inda mijinta yake, ba tana kallo ba, ba tana cacin tabar mijinta ba, ba tana can tana hira da wasu mijinta yana zaman jira ba, a'a tana maƙale da mijinta, tana tare da mijinta. Sai dai in shi yace tafi ki je ki wani aiki, wanda wannan tunanin da yawa yau daga cikin mata sun ɓata shi, sun nesanta kansu da mazajensu. Shi yasa kullum mijinki bai da abin kallon sai wayarsa, matar da yake kalla a waya bata kai ki kyau ba, bata kai ki haske ba, bata kai ki mutunci ba, bata kai ki daraja ba, bata kai ki kima ba, bata kai ki ba, bata kai ki ba, bata kai ki ba, bata kai ki ba. Amma ita ce abar kallansa. Me yasa? Saboda baki iya kwalliyar da mijinki zai zo ya kalle ki ba. Yau idan mace ta aure namiji, gani take ta gama da shi, sai dai ya je waje ya kallo kwalliya, ba dai ya gani a gidansa ba. Sai dai ya yi sha'awar wata mace a waya, ba dai ya yi sha'awar matarsa ta aure ba. Kuma idan ɓera yana da sata, daddawa ma tana da wari, duk mace ya kamata ta shirya kanta ta yadda za ta kusanci mijinta, tana gaddar shi, tana taimakonsa, tana gaya masa maganin damuwarsa, tana yaye masa baƙin cikinsa da ɓacin ransa. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi masa wahayi na farko, ya dawo gida yana cikin firgici, ya tsaunita, ina ya taho gida ya taho wajen matarsa yana zammiluni zammiluni hadisin bukhari dassiruni dassiruni ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir suwa yake cewa zammiluni ku duba dan Allah da manzo Allah ya zo magana a gidansa da iyalansa na Khadija ne kare matarsa a lokacin amma sai ya magana da lafazin jami kululu bayni ha suwaye matarsa ce ita guda daya ashe namiji idan ya shiga damuwa rufin asirinsa matarsa gida zai zo ta kula da shi ta ce maka masa ke yau mai gidanki zai dawo kisan baya dawo ba yana sallama ba za ki amsa masa ba wata kila ki ce wata yarsa budurwa ta amsa masa idan ya kawo dan abin da ya kawo sai ki ce yara ku je ku karba saboda kin shagaltu da wani abu daban wanda muhimmancinsa bai kai muhimmancin kulawa da paying attention a kan mijinki ba shi yasa wannan ya sa wasu daga cikin mazan suke guje muku suke muku gusasshiyar mu'amala suke muku mu'amala marar daɗi suke muku mu'amala wacce take ba ta kamata ba nasiha ta gare ku tun da dai an halitta wa annabi adam matarsa hawa ya farka ya ganta a gefensa a tattare da shi aka ce matarka ne to wannan yana nuna mana lalle mace ta zama kusa da mijinta kar ki zama wayarki ta ce abokiyar hiranki kamar yadda mazan wannan zamani suka ne da wayoyinsu su ne abokanin hiransu a'a kada ki mayar da wasu ƙawayenki a waje da wayoyi da kike yi da video calls da kike yi su ne abokanin hiranki kin watsar da mijinki kin zuba masa ƙasa a fuskarsa wallahi ba za ki ji daɗin aure ba kuma zai ke miki ba daidai ba babu abin baƙin ciki na taɓa gaya wasu mata na ce ni ba mace ba ne amma ni ina ganin akwai baƙin ciki akwai reni a ce namiji ga matarsa ta suna wai ba zai kalle ta ba a gabanki yana buɗe hotunan mata a waya me amfanin ki me amfanin ki ke daman za a ga wata mace da kyau bayan ji a duniya daman yana da wata mace da zai kalle ta ji daɗi bayan ke me yake so da kwalliya tambaye shi babu girman kai ke masa me yake so da abinci tambaye shi babu girman kai ki masa wace irin tarba yake so tambaye shi babu jin kunya ki masa mijinki gidanki mijinki rufin asirinki idan kin yi haka shine zaki mallake mijinki ya zama yana hannunki kina iya sarrafa shi ana neman sirri na zaman aure a wajenki saboda kin kula da mijinki malamai suka ce su kuma maza ya kamata su gane a tsakanin halitta annabi Adam da Hawwa ashe namiji ya kamata ya ja matarsa kusa da ita ashe namiji ya kamata ya matso da matarsa kusa da ita karewa matarka ta jikinka ne shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya halatta muku ya halitta muku mata daga cikin ku ki duba ikon Allah hajiya da Allah ya ga dama sai ya sa namiji ya auri mace jaka da Allah ya ga dama sai ya sa namiji ya auri katuwar da kuma ita ce matarsa da Allah ya ga dama sai a haka shi da mace zakanya mace da Allah ya ga dama sai a haka shi da cinkiya ya samu ya cinkiya lafiyayya budurwa ita ce matarsa amma Allah bai yi wannan ba ga baki daya dan a samu tawafuq a samu tajaddi a haƙuwar kai da fahimtar juna sai ya halitta masa mace da irin jinsinsa da irin halittarsa tana da ido biyu yana da ido biyu tana da hannu biyu yana da hannu biyu tana ji yana ji tana gani yana gani tana jin ɗanɗano yana jin ɗanɗano kuma Allah ya halittar wata sha'awa tsakanin miji da mace menene hikima Allah ya ce litaskunu ilaiha duk Allah iyaye na mata musamman na aure guda biyu ku sani yana daga cikin amanar Allah gare ku ku ba wa mazajen ku sukuni menene sukuni ana nufin nutsuwa wai da miji fa an ce ya auri mace ne don ya samu kwanciyar hankali yanzu duk Allah mazan yau suna samun kwanciyar hankali ga matansu na gida. Wani mutum ya ce, wallahi mala, duk ranar na taso daga kasuwa zan je gida, ina biyo layin unguwar mu gabana yana faduwa tap. Nace me ya faru? Yace, mala, ni kadai na san bala'in da nake tarawa a gida. Zaki ne a gidan? Yace, ai, abin da ke gidan nan ya fi zaki. Wai kin ji kin fi zaki sharri? Me take maka? Yace, yo me ma ba ta yi mini? Yace, tana zagi na, tana tozarta ni a gaban yayana, saboda ta san ina son ta, ta san ba zan iya sakin ta ba, tana amfani da wannan dama ta wulakanta ni ta gaya ni abin da take dama, ta san ba da kuɗin da zan ƙara wa ni. Wannan shi ne zakayyar da wasu daga cikin mata suke yi wa maza. Yace, mallam, in taƙaice maka zance, har duka na take yi. Nace, duka? Yace, wallahi duka na take. Nace, to ya aka yi? Yace, mallam, ai kuka ce ai haƙuri. Nace, a ƙware kuwa. Amma dai in ta zo dukanka nan gaba ka gudu gaskiya. Bai kamata ka tsaya tana dukanka ba. Ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya. Daga cikinku akwai waɗanda halinsu ba yi da kyau. Suna mu'amala mara kyau mazajensu, suna murƙushe su, suna danne su, musamman idan ta samu miji kulawa mai laushi, musamman idan ta samu miji mai sauƙin sha'ani wanda yake yana girmama ta, yana mutunta ta. To an ce mijin ki aure ki ne don ya samu kwanciyar hankali da sukuni a tattare da ku. Sannan kuma yace, wa ja'ala bainakum mawaddatan, me mawaddatan shine soyayya, shine love. A cikin Qur'ani an ce ayi soyayya, namiji ya so mace, mace ma ta so namiji. Wa rahmatan, da tausayi. Malamai suka ce duk auren da ba yi da wannan rukuni guda biyu, babu soyayya, babu tausayi, to wannan auren ba yi da daɗi. Kenan bayan ana son ka, to ya kamata a tausaya maka. Ke idan kina son mijinki, to ki tausaya masa, ki daina ɗora masa buƙatu da suka fi ƙarfinsa. Ki daina rashin jin ƙai lokacin da buƙatar ki ta zo. Ki san nawa ne albashinsa, ki san nawa yake shigowa, ki san nauyin uwarsa a kansa, da nauyin ƙannensa mata, da nauyin yayyensa mata, da nauyin al'ummar unguwa, da nauyin da nauyin da nauyin, in kin zo buƙatunki idan ya baki uzuri ki riƙa karɓa. Ki daina ɗauko masa abin da ba zai iya yi ba, kamar yadda shari'a ta ce kada a ɗora muku abin da ba za ku iya yi ba. Idan an ɗora muku abin da ba za ku iya yi ba, a ce maki. Da ka kuma ta, ya kamata ku zama kuna tausayin mazajenku, kuna son mazajenku, haka kuma maza ku tausaya wa matanku, kuma ku so mazajenku, ku so matanku. Rusa wannan tsari shi ne ya kawo rashin zaman lafiya a cikin aure, shi ne ya kawo mana mace-macen aure. Yau abinda mata suke cewa ni ya su ka shiga uku, yau zamanawa sun yi yawa, yau miki aure ya yi wahala. Yau mata ba auren ba saki suke tsoro. Wata ta ce mai gidanta, dan Allah ka rufa mu asiri, dan Allah kakka rubuta mu takarda, baban mummi, dan Allah duk abin da zaka yi kuma amma kakka sike ni. Tace, idan ka sike ni, ina zan je? Ubana ya mutu, mahaifiyata ciwon suga da ciwon kafa, ita kanta a gidan gado take zaune, ƴan uba sun azazzale ta. Idan ka sallame ni, wa zai kula min da ƴaƴana mata? Idan ka kore ni, wa zai kula min da ƙananan wannan yara? Zan yi haƙuri da kai, duk abin da kake min ba daidai ba. Na yarda in riƙe aurena, na yarda in riƙe ƴaƴana, in yi haƙuri da halinka mara kyau. Kin ga wannan mata tana tunanin gobe, tana tunanin me zai same ta, ba mace ce wanda ba ta da hankali. Za ta ce ka sake ni, ko ina ma zan je? A'a, rayuwar za ta ga daɗi. Rayuwar ta canja, gidan mijin rufin asiri ne, ko da wataƙila akwai abubuwa waɗanda ba su da daɗi idan aka cire me za a tarar da shi. Da mazajen aure za su kula da tausayi, da ba su rinƙa irin mugun saki da ake yi ba. ‘Yar ƙaramar yarinya budurwa za a ganta a makarantar Islamiyya da ɗan koyonta don kirin a gadon baya, kefa ba zawarawa ce, kefa ni ma ba zawara ce, kefa ni ma ba zawarawa, barkatai sun yi yawa. Allah ya yi yawa da su a cikin makarantunmu na Islamiyya. Me ya sa? Saboda ba a riƙe aure yau. Me ya dalilin da ya sa ba a riƙe aure? Shi ne abin da zan rufe da shi. Sababbai ne kamar haka. na farko shine Allah ya sani wasu daga cikin ma'aurata soyayya da suke yi na kafin aure ne ba soyayya cikin gidan aure ba idan Allah ya tada miki da miji mai soyayya ƙarya saurayi mai soyayya ƙarya soyayya kafin ya shigo da ke gidan shi idan ya shigo da ke gidan shi ya rinka miki azaba ya rinka tozarta ki na wulakanta ki to irin wannan aure baya daɗewa abin da ke faruwa a yau shine mata sukan yi tunani ce yanzu wane da na aura yanzu shine yau din da kuke zaune da shi a gidan nan yanzu wane kai ne kike iya min kaza yanzu wane kai ne kike iya min kaza daman wane za ka iya min kaza ta wata ta zagi ne ta ci mutuncinsa ta bata shi ta masa duk abin da za ta yi masa ta ce in ka yi zaka sake ni ya rubuta takarda ya sake ta sai ta fashe da kuka ta zo ta kama kafarsa tana sumbanta kafa ba ba hannu ba ya ce ya haka yi ta ce kama mamaki ban taɓa tsammanin za ka iya rubuta takarda ka sake ni ba ya ce ke kika ce sake ki ta ce ayya ai madar ka nake yi dan kuma da kana so na ko ba ka so na mata kenan masu ban mamaki mata kenan masu wani irin sha'ani ina ba ku shawara ku mazaje ku riƙe aurenku ku kula da matan ku so su kamar yadda manzon Allah yake son matan shi na Aisha annabi ya buga misalin soyayya a kanta kamar haka ruwa idan zai sha manzon Allah yakan nemi ina na Aisha ta ƙwariya ƙwariyar da ta sha ruwa ta ina ta sa bakinta saboda tsabar soyayya ce ta nan zai sha ko ita ma ta ce ina ta sha ta nan zai sha na Aisha ta kasance idan ta zo koren ruwa take yi tana kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa rabbi Muhammad na rantse da ubangiji Muhammad saboda tsabar kauna wata rana annabi yace da ita ai ina ganewa in kunti ghadban alayya idan kina fishi da mu in kin zo ran ruwa ba kya ko iya kiran sunana saboda kin yi fishi ke da kike cewa wa rabbi Muhammad amma yau sai ki dauki da wa rabbi Kaaba saboda na san yau soyayya ta yi kasa ashe wannan yana nuna mana ashe akwai soyayya hata a gidan annabi wanda Allah idan ya zo bacci a ɗakin da na Aisha a kan cinya ta yake filo cinya ta filan annabi idan zai bacci rana cinya na Aisha ke da kike turawa ɗan mijinki ya yi sama su shege fitina su hada shi baccin safe su hada shi baccin rana su hada shi a ƙatawa ke da wata ƙila tsakaninki da mijinki sai ki gaurace masa wata ɗaya wata biyu ko na makamancin haka ba haka ake yi ba manzo Allah yana bin bacinsa gaba ɗaya ya ce ya gaishe su ya yi musu addu'a min ghairi masis ba tare da ya kusanci ko ɗaya daga cikinsu ba shi yake zuwa ya gaishe su saboda tsabar soyayya duk da shi annabi ne duk da shi mai matsayi ne duk da shi mai daraja ne amma gida gida yake bi yana gaishe su ko mijinki bai gaishe ki ba yau ke je su ki gaishe shi soyayya ce ƙauna ce bayan wannan ya koyi wani daga cikin abin da yake kawo mana mutuwar aure a yau auren baya daɗewa shi ne wulakanci na wasu daga cikin mazaje wasu mazajen ba su da kirki halinsu bai da kyau ya zage ki ya zage iyayenki ya ci mutuncinki ya tozarta ki ya ce kina abu kaza zan sallame ki wallahi akwai matar da ta ce mallam in ya zo zagi tun daga sama na har ƙasa na dama da hagun ɗina ba abin da yake bari uba ne baya jin nauyin su zai zage shi uwa ce baya jin nauyin ta zai zage ta mazaje da kuke zagin matanku da kuke zagin iyayen matanku wallahi ba kan daidai kuke ba wallahi kuna kan kuskure kuma wannan cin mutunci ne wannan mutunci ne wannan kuna koya wa ƴaƴanku rashin kunya ne da rashin adalci kuma duk abin da kuke yi wa ƴaƴan wasu matan da kuka aure to kuma sai an yi wa ƴaƴanku mata idan kuka aure da su duk wanda ya daga hannu ya daki matarsa duk wanda ya daga hannu ya bugi matarsa ya tozartar da matarsa ya sani shi ma yana da ƴa mace zai je ya aure da ita Allahu a'lamu hannun mijin da za ta iya fadawa Allah shi kadai ya bar wa kansa sani wani irin miji za ta iya aura kai ka daki wata wani kuma zai nade wayar wuta ya taki ta kai ku kula da wannan maza Allah ya ce masu dukan cikin mu laysa ulaika bi khiyarikum wata rana mata suka kawo gana suka ce duka yayi yawa ransa bai ya bace wannan ya daka wannan ya daka annabi ya yi fada yace yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya ainihin wato hikima ta sa kuma yazo ya neme ta shimfiɗa baya jin kunya annabi ya gaya musu wannan wa'azi ta hanyar nuna musu abin da yake ya kamata to a yau akwai mazan da suke duka dukan da ya saba wa shari'a duka da karya kashi duka na fasa jiki duka na raunana ya sunkuya ta yake yi ta dukanta sai da ta yi bari sai da ta samu ciwo injury a cikin ɗan da za ta haifa amma abin mamaki da aka je gida aka ce me ya faru sai ta ce wallahi gocewa ta yi ta ga ko ruwa ne da gokiki sai ta goce ba za ta iya cewa dukanta yi ba saboda tana son kayanta akwai mazan da yau ɗaure mace suke yi a gida kamar yadda ake ɗaure shaniya saniya a take ta iya duka wallahi wannan ba daidai ba ne kuma ba shari'ar musulunci ba ne ku daidai abu na uku akwai masu horon yunwa mutum ya bar matarsa babu ci babu sha maganar su tana kan daman malam bahaushe malam bafulatani kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suke kula da suturar matarsu alhali manzon Allah ya ce ku ciyar da su daga cikin abin da kuke ci hadisi bukhari ku tubatar da su daga suturar da kuke yi qur'ani ya ce askiduhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna ku zaunar da su inda kuka zauna kada ku matsanta musu kada ku takura musu kada ku kuntata musu Allah ne ya ce kada a matsanta kada a takura kada a kuntata litudayyiqu alayhinna haka ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa to aure yana mutuwa saboda waɗannan sababbai waɗanda suke na rashin adalci da maza suke aikatawa bayan wannan akwai matsalar neman mata maza da yawa yau sai wanda Allah ya kare sai dai inda za ki buɗe wayar mijinki ba yau waya ta zama masifa yau waya ta kashe aure bila adadi yau maza ba sa barin matan su buɗe wayarsu ba wai don ka taga alat ba a'a saboda hoton yan mata namiji ne yana iya sa hoton mace gari dan Allah ne zai da hoton mace gari in ba fitina ba wataƙila ki ga hoton ƙawarki yana kalla ba ma ba ki wataƙila ki ga hoton ƙawarki wataƙila ki ga hoton ƴar aikinki wataƙila saboda cin amanar maza a yau akwai mazajen da aka kama su suna video call mummuna video call da tsiraiti a cikin gidajensu da matan aurensu mace ta kama mijinta ya ɗauki wayarsa ya zuba data yana waya da wata matar banza ta yi tsirala yana kallonta tana kallonsa kuma ga matarsa ta aure a gefe wallahi wannan zalunci wallahi wannan cin amana ga yawan chatting mutum yana zaune da matarsa ta kawo masa abincinsa ta ba shi ruwan sha ta yi kwalliya ta saka turarenta ta gyara jikinta ta yi duk abin da za ta yi amma wallahi yana buɗe wayarsa yana hira da wata yana mata dariya wannan dariya da aka so yi wa matarsa ta sunna bai zai mata ba matar waya ƴan TikTok ƴan Facebook ƴan WhatsApp ƴan Instagram ƴan Telegram ita yake wa dariya ita ce mace ita yake sha'awa ita yake so amma wannan matar ta gida ba ta da kyau a wajensa ba ta da kima a wajensa ba ta da kaza wata ta duguna ta yi kuka a gaban mijinta ta ce dan Allah ka kalle ni ina cikin munanan mata dan Allah ka kalle ni akwai abin da na rage maka dan Allah akwai abin da wata mace take da shi ba da shi dan Allah akwai abin da ake yi wa maza ba na yi maka amma wani me yasa kake mu abin da kake yi kada kai ya shiru bai biya abin da yake yi ba saboda cin amana saboda rashin gaskiya irin wannan mata suna kawo kotukoki da yawa na sha fada ina maimaitawa a cikin karatuka na ni dai ban sani ba wataƙila malam Bishina ko malam Shayaru ni dai ban sani ba a kullum ne wallahi ina muku rantsuwa a kullum sai mata sun kira ni a waya irin zaluncin da maza suke musu musamman aka neman mata mijina yana neman matan banza malam mijina yana kama shi yana zina ya aka ki kama shi kace gashi a zahiri abokinsa ya fito suna hira suna tattaunawa akan cewa wata dindin ya yi kajita wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu neman yake wala aure wala goti illa billah. Yanzu wanda akwai adalci, kana da yaya mata, kana neman mata, kana da matakata sunna ta maka komai, amma kamar ta da bai wanda Ubangiji ya maka na'ala ka je kana neman haram. To wannan matsalar neman mata, haɗa da hira, matarka tana nan kana hira da wata, haɗa da miji ya tsaya ya dawo a mota, in kin ga namiji karka taso don Allah ka jira. Ai ka ga nan matsala ta da kai ke na fara tona muku a jiri, yanzu zaka tashi. Idan kin ga namiji ya dawo daga aiki ya tsaya a mota yana buga waya mai tsawo, to Allah kiyaye, ina jin ana yin da sallama ne mai zaka shiga ko Allah ya sa ta kula da kai. Allah ta wai yanzu saboda an rena ki wai wata wai ta titi wai ta ne cewa gaya mata ta kula min da kai. Taba da wai ta take cewa wai ka gaya ta kula min da kai. Akwai wanda ta rena matan gida sai ta buga mai waya, binifin yana tare da matarsa ta ci abinci kuwa sai mata take waye wannan wata yar iska ce wannan, yace kar ki sake zaginta. Kin san waye matan banza ce take tambaya, wai ka ci abinci kuwa, ka sha ruwa, ka samu ka kwanta ka huta. Wannan fakar waje ce wai take gaya wa mijin cikin gida, saboda wulakancin maza na wannan zamani, a wulakanta ki, a tozarta ki, a nuna baki sama, a nuna ta wata ita ce ya za a yi aure ya zauna lafiya, ya za a yi mata su samu nutsuwa da kwanciyar hankali, hawan jini da ciwon zuciya ba zai rika kashe su ba. Ga bala'in kazanta na wasu maza, ga bari zan tsaya yanzu. Kazanta, kazanta wani namiji idan kika gan shi a titi kika ce yanzu wannan yana da mata, wallahi kaliki ba zai dauka ba. Haka zai je ya afka mata wani babban sahu aka yi da shi, wallahi sai kin ga ana dan makawa haka. In ya bazo za a mata, yanzu wani bai cuci matarsa ba, haka zai zo ba wanka, ba kula, ba tsafta, ba gyaran jiki, ya zo ya afka wannan baiwar Allah. Wata mijinta tama yake sha, wata mijinta wifi yake sha, wata mijinta giya yake sha, wata mijinta bugun kazani ne, wata mijinta wahan baye a masallaci gaba ɗaya sahu sai an yi a'udhu billahi, saboda ba ya kula. Wannan kazanta ta maza tana kashe aure. Ni ban san iya adadin auren da mace ta zace min wallahi za ta kashe auren ta saboda me, ta ce malam kazani ne, ta ce nayi nayi in na saba yi ruwan wanka ya kama zage zage aikin banza aikin gobe ni jariri ne, ta ce ta ce sai na wanka, to ba zan yi ba wallahi ka dinga ke kin sa akwai mazan da kowa kan rawa fasa wannan ta da ba ta yi ba. Wata ta ce malam in ya cire rigarsa idan ya zarke ba wannan ba zai zauna ba. Wata ta ce mai gidan ta wata rana ya zo ya cire safa aka yi ta shi ana falo an dauka ya bace ta mutu a shi kafar warin safa kafar ta ne ta cire ta mayar ya dauka ya dawo da shi. Wani gajeren wandonsa idan ya cire shi yadda kika san wa to rina ce aka yi da bala'i. Kamar Allah ba na son tona asirin da yawa, amma ni abin da nake cewa dan Allah maza ku zama kuna koyi da annabi akan kulawa da jikinku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gubin jikinsa da shi ake tunane annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo zai shiga gida sai ya yi aswaki dan me, saboda ya ba wa matarsa haƙƙinta, ya goge baki saboda ya ba wa matarsa haƙƙi. Yan namiji nawa ne in zai kwanta a gidansa yake wanka yake kwalliya, amma wallahi za ki haɗa mace guda ɗari in Allah ya sa da idan take ita take girki wallahi sai ta yi wannan wanka. Dama ya zama muku al'ada da wahala mace ta je kan mijinta ba ta yi wannan wanka ba, ko bin sani sai kin yi wanka, ko bin yaya sai kin yi wanka. Bayan wanka ki shafa ki kula ki yi abin da zaki, bai sai miki hoda kuma rabarsa da hoda kin kayan lefe ba ya sai miki turare don bin sani ba. In kin ga turare a wajensa to nasa ne madan malam Bahaushe da malam Bafulatani ba su iya zuwa su yi cefanen kayan kwalliya da kayan ado wa matansu ba, kuma suna so matansu musu kwalliya, suna so matansu musu ado. In Allah maza suna yin cefanen kayan kwalliya yana zuwa shago ya je ciko da turarizika ya ciko da tuko da boda ya ciko da kaza da kaza, ba ma yi ko ni din ma da nake faɗa Allah ya amma ba da yawa ba, amma dai nafi Ibrahim da shi ne insha Allah ta'ala. Dan haka ya koyar wa mata, to Allah yana tunatar da ku a ƙarshe ku yi haƙuri zama auren ga baki ɗayan sa yana dauke da hakuri duk matar da bata shirye yin hakuri a gidan mijinta ba wallahi in dai mazan wannan zamani zaki aura to ba zaki ga zaman aure ba zaki ta kashe aure ne kina dawowa kina kashewa kina dawowa ana ta irka miki yawan adadin auren da kike mu ya hakuri da mazajen ku ku sani zamanin ya canja idan kun samu abu a dari kuka samu 60 ko 70 ku yi hakuri da sauran idan Allah ya jarabe ki da miji mai fada ki kokari ki mai da shi ruwan sanyi idan Allah ya jarabe ki da miji mai rowa yi kokari ki hakuri da rowa su ki nema ta wani guri idan Allah ya jarabe ki da miji wanda yake mai neman mata yi hakuri ki gyara jikinki ki dauki hankalinsa ki yaye masa damuwar ta yasa kike yake sa kike neman aure yake neman mata a waje ki wannan zai taimake ki da karshe ina yi wa mata wasiya da duka masana sana'a maganin takaici sana'a mata maganin takaici maganin bakin cikin wannan rayuwa ina fada ina maimaitawa na san za a yi tahliki a kan abin da na fada ba kowane namiji ne a wannan zamani yake iya rike matarsa ba wallahi duk matar da za ta je tana ce mijinta bani 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 ina tabbatar miki idan ke bai da rubai ne yana son ki yana kaunar ki wallahi ka tsara siya ga gidan ki matan yanzu ba sa iya jurewa da bani bani ta ka kowace ku kafin ta shiga gidan miji ta nemi sana'a kaya za ta rika sayarwa wallahi ne a zahiri ne ɗinki za ta koya sabulu za ta koya man shafawa ne kayan umra ne na mata kayan kwalliya ne kayan baby ne takalman mata ne ijabai ne wane ne duk abin da za ki yi na samun ki rufa kanki asiri wallahi ki kula iyaye mata ku daina auren da yaranku ƴan mata suna shiga gidan miji ba su iya kowace sana'a idan ya zo gore zai iya yiwuwa ya haɗa ta aiki amma zai iya yiwuwa ya bata ta sana'a mata masu sana'a yau suna samun sauƙi da maganin baƙin ciki da kuntu a cikin gidan mijinsu miji fa yau tsakaninki da shi abin da zai ba ki kuɗin cefa ne ba duka ne suke ba da kuɗin cefa nan gaba ɗaya ba amma idan kina sana'a idan abu ya kyau za ki cika ta idan kin yi baƙi kin fita kunya idan yara sun zo miki suna neman kuɗin tare ubansu bai ba su ba suka dame ki da kuka za ki dauka ki ba su idan ƙanwar mahaifiyarki ta kawo miki ziyara kina da ɗan abin da za ki dauka ki ba ta idan ba ki da shi za ki bi kunya akwai mijin da bai yadda ya bada kowane kwabo ba bayan kuɗin cefa ne to ina za ki zama kuɗin saka za ki idan kin kyata aljihun sai zo ya tafa ya taba laƙi yana masifa duk da cewa halarci kai kika zance abin da kika ɗauka don ka rage matsalolin gida da sauransu ko ba ka bane ba za ka ku yi sana'a ku nemi rubun asiri wanda mijin ce ya ba ta damar aiki ta ji tsoron Allah ta riƙe amanar aure ta je ta aiki ta dawo kar ta lalata mutuncin aure a wajen aikin ta wanda mijin ce ya ba ta damar ta sana'a ta yi kokari ta sana'a mai kyau da zai taba mata tarbiyyar aurenta ba wanda mijinta ya ba ta dama ta yi wani abu na samun kwabo da taro ta riƙe wannan sana'a Allah ya mata albarka don maganin baƙin ciki da takaici amma ina tabbatar miki da yawa yau mazan da wallahi in ƴarki za ki auren budurwa zai ce to hajiya ɗaya gudunmuwar ki wata mata ta ce zo ka karɓi kayan ta zo karɓa wata mata ta ce min ba na abin mamaki ba na sana'ar komai ba na aikin komai wai mun zo za mu aure da irin budurwa wai mai gidana ya kalli fuskata wai yana ce min wai hajiya me gudunmuwar ki ta ce ni da nake rikici da kai akan kuɗin tattasai da tumatir ni da nake rikici da kai akan kuɗin kitso ni da nake rikici da kai akan maki ni da za ka ce zan ba da taimako akan auren ta binta sa ta nan ni ina zan samu kuɗin to wallahi tallahi akwai mazan da ko aure ya kazo sai a yanka miki wani abu ce duk inda za ki nemi kuɗi yake nemi tuntun asirin ki bai tonu ba ki je ki kama sana'a Allah ya taimake mu Allah ya sa albarka wannan aure Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya kare dukkan fitila Allah kuma ya muku albarka ni kin kun gama burge ni gaba daya an yi karatun nan lafiya zaton da aka muku abin da ta Ibrahim shi ne ta fada Allah ya sa ba ku yi ba kun yi ba ku yi surutu ba kuma kun nuna masa kukan matan bauchi ne halattattu masu girmama ilimi masu girmama karatu kuma haka za a yi taron da a yi a gama da lafiya ya wa bangiji muna roƙon Allah ta baraka ta Allah ku daga hannunku ku yi addu'a ya Allah duk wacce ba ta son kishiya Allah ta taimake ta akan mijinta. Ku ce amin. Duk wata ba ta son karo mata da miji, a karo mata wata da za ta fitile ta, Allah ka taimake ta akan mijinta. Ya Allah, duk mijin da yake neman yayi kari da niyyar zaman lafiya da kwanciyar hankali, shi ma Allah ka taimaka mata. Ba amin ba. To Allah sai wa jiki. Zo ku karba. Wa bi hadzal kadim subhana wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah ka fi mushi abin da fada. Dan Allah ka ce maka ba ko ne ni da kanka da ba. Dan san alinka. Ka tsaya ka tsaya musu. Dan kuma da kuna da matsala ba ka tsaya ba ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wa barakatuh. Abu Atif Dr. Abdullah Usman gidan kaya. Allah ya saka da alheri. Kada ku damu. Haka yake, akwai dama ne tsakanin da shi ta muna yi wasu. Duk lokacin da ya samu dama, duk wani abin da ya faru tsakanin da shi sai ya faɗa. Akwai takarar da muka yi da tsakanin da shi. Allah ya taimake shi da ka da shi. Saboda ka duka zafin wannan abin ne, ya sa ba ya haƙuri sai ya bata ne. Amma Malam Abdullah, har abin da ka ce kana yin ibada ne. Akwai iyalai na a nan gurin. Bana tsammanin zan wuri inda ce baka hata kuɗin shefa na kayan kwalliya kowane wata na haɗawa ni da na abinci da baya kuma so shida ne a kama kwalli ta wala Allah ya saka da alheri. Bayan Allah bayan masaurari wannan ba'azi ƙayatacce gamsasshe duk da cewa cikin sabon goya wa mata baya da yawa da kayan marasani a kasuwa, amma haka abin yake don gaskiya ne dole makura ba karɓa. Waɗannan angwaye da amare muna muka addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi wa kowanne amare. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma amin. Ina ganin tunda na ga an riga ya an ci abinci kuma dare ya riga ya fara tsulawa, ina ganin zan gayyaci Alhaji Ahmad Muhammad kai ga wata mala a jiman ga wata mala kwana ba fara ba kwana da ke kasance da ne na zane na ne ga shaharar ne wannan suna na shi ga kuma yi wata rufa ya fisa Allah ba ka kisa ke masa albarka. Wala shi biyu Allah ya maka albarka. Wala ba Fatima Allah ya maka albarka. Wala ba Hafsa to wani ne Allah ba ka kisa ke duka ya maka albarka. Za mu so ka dan yi kalmomi guda ɗaya a matsayin godiya ga waɗannan bayan Allah da muka kaka fuska taro don wannan taya muku murna da kuma walima wadda gaskiya na ga walima ta yi walima don na ga an cara na bari kuma na ga abubuwa da yawa sai dai matsalar shi ne kawai ku suke kawo abu kuma sun zarbe da ne da ganin ana ta wuce ba akwai matsala gaskiya. Faltafadar shukuran ma'amina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Na farko da godiya a malam da ya zo fara da mu a wannan wajen walima. Allah ya saka wa madan da alkhairi. Kuma na farin cikin wannan rana da Allah ya kawo biyu. Allah ya mu zama lafiya. Allah ya kawo zuriya a kanmu. Na gode.
A jamiu. Fata.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Da farko muna godiya da malam da ya mutunta mu da zuwa wannan walima. Gaskiya mun ji daɗi sosai, mun gode sosai, Allah ya saka da alheri. Da kuma sauran ƴan uwanmu da suka zo suka halarta, mun gode sosai, Allah ya saka da alheri. Wanda ya zo wanda ba su samu daman zuwa duka mun gode Allah saka da alheri. Allah mai da kowa gida lafiya, mun gode sosai, Allah ya saka.
a gaskiya ne ne zan yi godiya wa wannan saurayi duk da cewa ya ce ni kana sare amma ku yi lissafi na ba shi aji biyu a university ina aji uku ya shigo yana aji ɗaya amma da ake yana cewa ni kana sare ba sai da mu taya ya kai ba na san dai bai wa shigar musulun tobi ɗaya amma dai hakikalin yaya ni ne ba shi ba wato ya tantance godiya awa 24 kawai na ba shi ci masa an riga ya yanke shawara za ka zuboci ko mene ne shirin ɗinka na yi kansu wannan irin girmamawa da mutuntawa da ɗaukuwar taka da bukataka da ya gwada mana saboda na ce masa matsayin iyayen wanda yara akwai na mai girma ne saboda alaƙar da ke tsakanina da shi wanda kuma da yawa ya ci mana da sani malam Allah ya saka maka da alheri ka tantance godiya yau dai kam kayi abin kirki Allah shi bige mu da wannan zan gayyaci wancan malamin da yake noma malam Sha'ayu Yushau shi ma ɗaya daga cikin malamai kuma amini ga mahaifin ango da amarya shi ma da rubutun karatu da shajarar musulunci ta Madina daga nan je ƙasar Jordan ya yi karatu na digiri na biyu malami ne ya rufe mana taron da addu'a kafa su malam malam Sha'ayu Yusha fadar kuna malam Sha'ayu Yusha a rufe mana taron da addu'a dije malam don girman Allah kar ku saba da gida
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين